Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ja makonni biyu da suka gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin mu Hassan Maina Kaina yayi mana da shugaban gamayyar kungiyoyin manoma ta Najeriya, Dr. Faruk Rabi'u Modi, shugaban kungiyar makiyaya ta Najeriya, Khalil Muhammad Bello, kan matsalar karanci ko tsadar abinci da kullum sai ƙara ƙaruwa take yi, duk da irin tallafi da gwamnatin Najeriya ke baiwa manoma da makiyaya. A cikin shirin na wannan makon, za mu dan koma baya kaɗan. Hassan, gare ka.
Dr. Faruk, bari in baka misali. A satin da ya wuce din nan, akwai wata kasuwar ƙauye nan wajen garin Abuja. Ni nake ganin baki sun zo daga wurare ba mutanen wannan yankin bane. Suna tsaye masara sosai da dawa da waken soya, ana loda musu a cikin manyan motoci ana zuwa da su wani bangare na kasar nan. Kamar misali irin wannan za a iya cewar ya ce daga cikin abubuwan da suke shafar ƙarfin abinci na?
Abin da na gaya ma kenan a cikin daga farko, idan ka zo yanzu aka ce za a kalle warehouses na irin wannan kamfanoni da mutane da sauransu, wallahi sai an siya mu abincin da a nan wurin in ma zubar da abinci za a zaɓi. To haka ba mu san ya ake yi ina suke kai abincin nan da sauransu. To haka muna yin noma cikakken noma, amma ba mu da kuɗin da mu manoma za mu riƙe abin da muka noma a hannunmu kamar yadda yake a da. To saboda haka sai mun bibiya waɗansu abubuwa. To wannan dalili ya sa dole mu saki abin, dole ka ga baƙi sun shigo. Sai su yi dole masu kuɗi kowa yanzu babu abin da za ka ɗauka ka ajiye. Zan ba ka misali bara. Waken soya sun ɗan kai shirin sa yana naira 18,000 a buhun gida. Amma a cikin wata ɗaya da rabi kwana, bai ma mun fara sa arba'in ba, kwana 35-38, sai da waken soya ya koma naira 60,000 daga 18,000. To yanzu kowa ya gane wannan cewar na ma daina sana'a. In karɓi kuɗi bashi a banki zai sai kayan abincin ɗoyi. Sai ya bude haka sai mun tattara shi an kirɓe shi kashi wato babu shi. Sannan sai a zo kwace fito sai a dinga fito da shi kaɗan kaɗan. Idan ka kasa fito da shi akwai ƙasashen da suke fadi sai ka tafi da shi can nan a rasa. Wannan saboda gwamnati ta bar mu ƙaraji da babu taimako ta nan ɓangaren. To saboda haka taimakon da take bayarwa a ɓangaren taki, iri akwai alhamdulillahi. To amma kuma sai ta duba daga waɗansu ɓangarorin kamar yadda ɗan siyasa yake cewa a jefa ƙuri'a a kaɗa a tsare a raka. Sai an yi wannan mu ma a cikin harkar noma, a ba da tallafin ta nan a tsaya ta wajen kasuwar, a tsaya ta wajen rikewar yadda abin nan ɗin zai tafi a daidai. To wannan shi ne abin da aka bari kawai yanzu ake nufi za a tallafa ma mu ne. To idan baka tallafa masa a wajen kasuwa da yadda zai riƙe abinci sa ba, to babu inda za a yi. Shi kuma abin zai shafi ko ina ne. Idan ya shafi abinci ya shafi kowa, ya shafi makiyaya, kiwon ba zai yi. Idan mutum yana iya riƙe dabba guda 100, yanzu mutum zai iya riƙe 30 saboda sai da kamar yadda yake fara an tattabe musu hanyoyi inda za su je su yi kiwon na kyauta. Babu duk dai abubuwa ne ga shi nan wanda sai gwamnati ta zo ta yi shirin zaune ta gane cewar akwai matsala fa sai an shigo gaba ɗaya.
Gaskiya ne Dr. Baruk, da farko dai akwai kamfanin jiya kuma suna cikin amfanin gona, akwai kamfanin da suke yin madara da waken soya da biskit da sauransu, da kuma kamfanin da suke yin abincin kaji irin na gidaje gwada da sauransu, duk sun taka rawa wajen sayen abubuwan amfanin gonan a wannan lokacin. Honorable Khalil Muhammad Bello, idan muka duba ɓangaren ku na noma ɗin nan, na ji wani matsalolin arziki yana maganan Tubalu Chen ne kuma ne dangane da harkokin yadda harkar noma a harkar kiwo ke ba da tallafi ga tattalin arziki. Ban sani ba a rubuta ba, kuma na ƙara bayani akan wannan.
Ai, banda Allah masaukakin sarki ne lokacin sarauta, ba wanda zai iya hata shi kanta makiyaya ba zai iya gaya maka iya wato Bali Ten da yake ko wato da yake karkashin da harkar kiwo ba. Domin ɗauki misali sani ya guda dai tun da misali za a buga. Yau sani ya guda ɗaya idan ka ce za ka kai da ita tukunna. wanda zai je dauke ta a gidanka ka gani shi ya samu abu ne za a loda ta a mota in an je ba za ta shiga cikin nan ba tukunna sai an biya mata haraji idan ta shiga ko da shi ita son ne kawai ita son ne kafa da sunan cike za a daura kiya nan ne zai samu nasa akwai billahi zai samu nasa akwai wanda lamba zai wannan saniya in an sai ta ga zai samu nasa akwai wanda aure ta zai kafin har gidan su zuwa kudi zai samu nasa akwai haraje daban-daban da za a biya lokaci in an loda mota ɗaya tukunna akwai na local zan akwai na state akwai na federal a saniya guda ɗaya kwatan nan sai ka ga mutum bakwai ko kusan goma da shi za su ci abinci a ciki domin akwai wanda wani kawai masu yi da majan mutum hudu za su je da saniya guda ɗaya wato rassan da suke lantsara jikin fa'idar da suke jikin dabba guda ɗaya ba sannan in ka ga ba kuma kamar yadda muke faɗi ita take samar da tashi mai ƙarko mai inganci wanda ya fi na zamani kowa ya yarda wanda zai bunƙasa noma ɗin abinci ya wadata a safi ƙarin ta tashi ne komin ta ƙashin ta ma a ƙanabu babu wani abu guda ɗaya a saniya wanda za ka ce ba shi da amfani don haka bani cin na saniya wato shi ba zai ƙirgu ba wanda Allah da ya yi ta yi masu yayin ta yi masu cin ta ba wanda ya san wallahi ya bani cin mutukar ka gane nama ka gane dabbobi ai rayuwar ma kusan a gurgunce take.
Abu ya faru da biyu a gurgunce take lokacin nan ya kawo kai yanzu. Yanzu Najeriya muna ciyar da kanmu da abincin da kuke noma muna cikin ƙasa ne ko kuma ya haɗa an shigo shi daga waje.
A gaskiya zai sabi lai idan har za a tsare abincinmu a muna noma ai yanzu ma wani ne tunanin cewa abincin da ake shigo da shi yin ƙasa shi ake ciki Najeriya ake ciki da Najeriya ai bai ma fahimci komai ba na rayuwa ba ya kanna cewa abincin da ake shigo da shi a birane yake tsayawa ƙauyuka kuma sun fi yawa mutane al'umma da yawa kafin ka ga mutum ya sai shinkafa za ka ga jiki dankalin nan shinkafan nan guda nawa ake ciki ne. Yanzu ni zan iya ma tambaya kai da kai mun tambaya na san yau a sati sai ka gabo su da suka ci a rana dai bai suka ci shinkafa su ɗaya ba to sauran ne ka ci da abubuwan da muka noma ne da abubuwan da muke ta yi ne kuma da haka ƙananan manoman nan dai da ake kallo shi ne dai abin da Basiru ke cewa food basket of the nation shi ne dai abincin dai shi ne zaman lafiyar ƙasa idan babu wannan noma wallahi wallahi ba za a iya zaman lafiyar ma ba zai yi ba domin mutane ba su da kuɗi da ya mun kai da kai da aka yi tambayar nan cewa talaka ba yanda za su ci abinci kafin dai mutum da zai kwana goma bai ci abinci ba to ta yaya ya ci abinci wannan abincin namun nan dai na talaka ne ce.
Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da wakilin Hassan Maina Kaina sai kuma Fiona nan Duduwa Mai da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.